أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masu kallonmu da kuwa masu sauraronmu da kuma inda wannan sauti yake kai, muna yi muku sallama aiwar da addinin musulunci ya umuri da ita. Muna fatan kuna cikin koshin lafiya insha Allah, kamar yadda muke insha Allah. Yau muna ainihin 13 ne ga watan Muharram, hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ko kuma in ce 14, hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1441, wanda kuma ya dace da 13 ga watan Agusta ko kuma Septemba, watan Septemba miladiya shekara 2019. Muna fata Allah shi mana jagoranci. Idan yan uwa ba su mance ba, satin da ya gabata mala ya muna muhadara ko in ce darasi akan annaqat. Idan yan uwa ba su mance ba, a cikin dai jeren game hatu da mala yake karantar da mu a wannan wuri insha Allah, a gidan tele na Bankare da kuma radio insha Allah. So yau insha Allah malam zai mana bayani akan abin da shahi al-i'lam insha Allah. Muna fatan Allah shi ne malam jagoranci, Allah ya ƙara fahimta da ikhlas da kuma dacewa insha Allah. Malam bismillah. Al-i'lam insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu da kuma ‘yan uwa da suke aiki cikin gidan wannan tele da radio da kuma Malam Salihu da muke tare da ku a cikin wannan studio, muna muku gaisuwa ta addinin musulunci. Muna jaddada gode ma Allah subhanahu wa ta’ala, wanda cikin ikonsa da falalarsa da ganin damarsa ya babu iko muka zo a wannan wuri domin gabatar da darussa wa kawunan mu tunatarwa ce. A yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tattauna insha Allah ta'ala akan mustalah na al-i'lam. Amma kafin mu shiga cikin mawdu'in mu gadan-gadan, akwai dan wani shimfiɗa da nake son na yi kan abin da ya shafi darasin da ya gabata na an-naqd, tunda mun tattauna ne akan an-naqd. Mun kawo wasu mas'aloli wanda ya dan kamata lokaci ya muna halinsa mu dan faɗi wani abu a kai, musamman wajen bayanin yadda ake tawfiqi tsakanin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam, wajen hadisin Maimuna da hadisin Ibnu Abbas da muka yi bayani, shine cewa hadisin Ibnu Abbas yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Maimuna tana cikin hali na harama. To hadisi kuma muka ce wani ya zo na Maimuna ko cikin sahih al-Bukhari ko cikin sahih Muslim, ko ba haka ba? To abin da bayan bincike hadisi na cikin sahih Muslim bin zabt kamar bin dabt kamar yadda suke faɗa larabawan misa, shine cewa hadisi na cikin sahih Muslim Maimuna matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ni wa nahnu halalani, ka gane ko ba mu cikin hali na harama, an gane ko bi saraf. To bi saraf kin nan alba'u zarfiyya ce, wani wuri ake ce ma saraf, an gane ko da sirun da ra'un da fa'un, kan wani yazo yace saraf da banna. Ina fata an fahimta wala tusrif, wani ya fassara shi da banna saboda ka san abubuwa ne suna bukatar dalibi ilimi ya hattara da su. To da haka kenan tunda mun ce wancan satin ko cikin sahih bukhari ko cikin sahih
muslim wancan satin ka ba
to yanzu cikin sahih muslim ne hadisin yake da babs an gari ko ba imam muslim da ruwaito shi ba akwai saura kuma an rajja wannan riwaya saboda ita maimuna ita ce sahibatul qissa ko sahibatul riwaya kamar da suke fada a cikin abin nan bayani da hadisi bil munasaba tunda muna magana ne kan hadisai kuma mun kawo ne hadisi da muka yi zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya azumi wata ramadan ko sama ramadan kuma atba'ahu sittan min shawwal sannan ya bi shi da abin wanda ya azumi wata ramadan sannan ya kara da biyo bayan shi da azumin sittan na shawwal kana kasiyami dahar mun yi bayani to wajen bayani mun nuna cewa abin nan wanda ya ruwaito hadisin shine abu musa al-ash'ari ba abu musa al-ash'ari ya ruwaito wannan hadisin ba shine wato abu ayyub al-ansari eh saboda wajen riwaya wani lokaci ka san da abu din nan sun shiga cikin sai suka cin juna illa da cikin fiqihin hadisin akwai abinda malamai suka yi bayani cewa shin ya ce man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal shin wanda ya ramadan sai ne azumin shidda mutumin da bai cika ramadan ba yana iya azumin sittan shawwal ko ba zai yi ba na fata an fahimta dan abu ne wanda naga daliban ilimi suna yawan tambaya kan shi shi yasa nake bijiruwa da wannan mas'ala shi ne malamai suke cewa abinda yafi cewa mutum in ana bin shi ramadan kamar mata tana yiwa akwai haila ko jinin biki ko abinda ya kamata haka to in ana binta wani sashi daga cikin ramadan ta yi shi sannan ta yi wancan tunda ya zo da harafi na thumma atba'ahu an gane ko ita thumma tana nufin abu ya zo bayan abu ina fata an fahimci ni to shi ne abinda wasu malamai suka rufe akan shi kenan suna ganin ba a yin azumin sita shawwal tunda na nafila ne sai an yi na farilla ina fata an fahimta to wadansu malamai kuma sun ce a'a nan thumma ba tartib ne wato tartibu dhikri ne ba dole bane sai mutun ya ramadan zai yi shi suka cewa kamar abin da yasa wani lokaci tana zakuwa thumma amma ba ta nuhin abin ka ba kamar inda Allah subhanahu wataala ce falaqta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا قال ثم كان من الذين آمنوا سنن يي إيماني أيكتو سنن يي بيود وأن أيوكا kenan gashi nan dai irin yadda dai tana zuwa wani lokacin ba haka nan ba akwai wurare waɗanda wasu malamai sun yi sabani wajen tafsiri kadiba cikin tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari da sauransu thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim da kuma wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam nan ma akwai sabani wanne ne yaya ne tartibu dhikri ne ko at-tartib az-zamani bayani ne na malamai to abin nan malamai suna ganin cewa kamar waɗanda suka tafi cewa ba a yi sai an cika amma waɗansu malamai abinda suke gani mutum na irin shi musamman wani hali ko lokacin da hali ya ƙure an gane ko menene hali wanda ya ƙure a kaddarta yanzu sauran kwana 6 watan shawwal ya ƙare to in ba kai 6 shawwal ba kaga ai wucewa zai yi kenan ya zamanto kamar malamai abinda malaman usulul fiqh suke cewa ma wajibun mudayyaq wanda kamar an takaita lokacin shi ka gane ko amma akwai wajibi muwassa shine wanda lokacin shi na isa a yi shi har ayi wani irin shi ma cikin lokacin kinan kana damar da zakan shi farkon lokaci ko tsakiyar lokaci ko karshe yanzu lokacin sallar azhar yana farawa ne daga misali 12 da 10:30 haka misali to kinan kaga ai sallar azhar nawa zaka iya yi inda ana maimaitawa misali an gane ko na ina zan can maimaitawa ba dan mutum ya tashi yana fila tare da wani bayan ya kai yawa to kenan kaga muwassa ne to amma in ya zama tsoron kwana 6 ko ko ana bin mutum kwana 30 to kaga wanda ake bi kwana 30 in yace zai yi kwana 30 din ai wannan zai wuce to tana yiwa yayi kwana 20 da wani abu sai yi wancan sallan yayi wancan dan dukkan su kufce shi tunda shi maimaita ramadan ko ramkon ramadan yana iya baka dama har zuwa kafin wani ramadan ya zo to wannan shi ne abin da malamai suka faɗa wallahi ta'ala a'lam da yake kuma kuna cikin watan ashura shi ma azumin watan ashura abu ne da shari'a ta zo da shi sai dai akwai wanda suke karantar da hadisai waɗansu na cewa babu wannan da haka wannan kuskure ne ina fata an fahimci ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi kuma ya umuri da shi hadisi ne Ibnu Abbas ma da yazo hatta Quraysh a lokacin jahiliya sun kasance ya sumunahu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu lokacin da yazo Madina yayi azumin kuma ya umurci abin nan da ai azumin shi haka Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ta fada hadisi ibnu abbas da yazo sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye yahudawa me yasa suke yin azumin sa ina fata an fahimce shi suka ce rana ce wadda anjallahu musa Allah ya tsiratar da annabi musa an gane ko wa gharq wa aghraq fir'aun ya nusad da fir'auna fa samahu musa shukran lillah to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa min kun kira mun ga cancan ta sai yayi shi wa amara bi siyamihi fa samahu wa amara bi siyamihi kaga wannan ba a cewa a cikin shari'a babu shi ina fata an fahimce ni tun daga hadisi sun tabbatar da shi sai dai su ahlul jahiliya can riwaya ta Aisha kamar da ta zo cikin sahih muslim suna yin shi to kaga yanzu kuma an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye Yahuda da me suke yi to ya aka yi can suna yin shi kuma yanzu ya tambaye su babu matsala can Quraishi suna yin shi saboda addinin su lalle ba addinin yahudanci suke yi ba amma kan mu manta da cewa addinin musulunci addini guda ne tana yiwa sun karɓi wannan daga ahlul kitabi tunda su ba ahlul kitabi bane ina fata an fahimci ne tambayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu kuma ba da ya tambaye su ba dan can bai kasance yana azumin sa ba a'a yanzu yana tambaye su wani abu ne tana yiwa kafin a hane shi ya tambaye su ne ko ko ya tambaye su ba dan neman sani ba ina fata yan uwa za su fahimci wannan sannan kuma riwaya ta ibnu abbas cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la in baqitu ila qabilin la asuma an-tasi'a an gane ko kenan in Allah ya kai ni shekara mai zuwa zan azumci na tara an gane ko kenan wannan nuna ana yin na tara amma shekara ta dawo an ce kamar da abin da suke bayyanawa bai ga wannan shekara ba to kuma tunda yayi umurni shi kenan magana ta kare tunda akwai sunna qauliyya akwai fi'liyya akwai taqririyya akwai wanda qauliyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yanzu da wannan ya faɗa amma bai samu aikata ba akwai fi'liya kamar da yace sallu kamar ra'aytumuni usalli ana salla taqririya yaga ana abu wanda ya shafi addini bai hana shi ba ina fata an fahimce ni to kaga domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yuqirru ala batil bai tabbatar da mutane akan banna ba ina fata an fahimta to dan haka dai yana da kyau mutane su fahimci wannan to magana ta karshe sai hadisi ibnu abbas wanda Imam al-Bayhaqi ya kashe cikin Shu'ab al-Iman na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su mu yawm Ashura wa khalifu fihi al-yahud ko khalifu al-yahud fihi kiran ku yi azumin watan Ashura ku saba ma yahudawa su mu qablahu yawman wa ba'dahu yawman ko su mu qablahu wa ba'dahu kiran ku yi azumi bayan shi daga ban shi jamhur malaman hadisin ta ce wannan hadisi ne wanda bai inganta ba ina fata an fahimta kiran cewa ana
hadisi
ne Imam al-Bayhaqi ibn Abbas yana cewa Abu Iman wannan hadisin malaman jumhurul malaman hadisin sai ce hadisi ne wanda bai inganta ba an gane ko sun da'afa shi kenan illa abin da ya kamata mu fahimta anan akwai hadisi na Abu Huraira shi ma hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi Imam Muslim ya rawaito shi yake cewa afdal siyam ba'da ramadan shahrullahi al-muharram mafi fikin azumi bayan azumin watan ramadan shine shahrullahi al-muharram shi malam malamai sun yi bayanin cewa ba ana nufin yafi duk saurin azumi na nafila ba ana nufin shine azumi mafi daraja bayan azumin nafila wanda za ka yi mutlaq wanda ba a umurce ka ba to amma ana abinda muke son mu dan fadakar da yan uwa wancan hadisi da yace ana azumi bayan ashura an ce bai inganta ba ina fata an fahimce ni to amma kuma ba shike nuna bai halatta ba kai azumi bayan ashura tunda muna da ayyamul bayt an gane ko ayyamul bayt 13 14 15 sannan kuma muna da azumin litinin muna da azumin alhamis an gane ko sannan kuma an nuna cewa wannan wata ne ana son mutum ya yawaita azumi kenan da mutum zai yi azumi na 11 misali ba dan cewa ba hadisi ya inganta a yayi ne saboda yawan yawaita lada ka fahimce ni tunda watan azumin duka wata ne na shi Muharram ana yin azumi a cikin sa duk da yake ba a son ayi azumin sa gaba daya tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da asar su nuna bai taba yin azumin wata kamil ba in ba wannan ba to wannan sai ya nuna cewa kenan kana iya kai azumin 11 amma ba nuna cewa ba azumin 11 din ko 12 13 14 ka cigaba kana ina kwana 10 kana da dama wannan amma ba dan nuna na 11 din ba hadisin ne ya tabbatar da shi a mutlaqan shi saboda wajen kasan fahimtar nassoshi da jam'u da ake yi bainal ahadith nan ne ake samun matsaloli da dama wallahi subhanahu wataala a'lam to dan haka dai wannan matashi ya ce nayi ta saboda kan irin zaka ga abubuwa ne waɗanda lokacin sai ga hadisan wani daga nan nayi ka cewa kai duk hadisan nan ba ƙarya ne saboda bai fahimci yaya ne ake jam'u bainal ahadith ba ko tarjih bainal ahadith sai shi kamar hadisan su cika karo da jura Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. A yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne wato akan al-i'lam. Kalima ta al-i'lam asalin ta tana nufin sanarwa, domin alima ya san abu. Ka gane ko? A'lama ya sanar da shi, kenan sanarwa, ka sanar da mutum wani abu. Shi yasa ake cewa sanarwa da ake yi gidan radio, ko ba haka ba? To kenan masdar ne na a'lama yu'limu i'laman, kama akrama yukrimu ikraman, ko ko kace ashala yushilu ishalan, adghama yudghimu idghaman, a'lama yu'limu i'laman. Ruba'i ne wanda yake da hamza. Kenan sanarwa, ka sanar abin nan. To i'lam abu ne wanda yake tun can da asalin abin ga akwai shi. Mustalah ne wanda kamar tun can da dan adam yana tawasul tsakanin mutane. Mutane akwai abin da Allah ya bari tsakanin su na su sanar da juna wani abu. Ina fata an fahimce ni. Wato akwai hanya ta rubutu, akwai hanya ta kai ma mutum magana. Rubutu shine muka sani, yanzu in ka diba kamar can da post, ana tura sako ta post, ka zo ka dauki sako har ya kai inda ba ma ta post ba, abin nan da kafin ma zuwan post da ana tura mutum ne a tada shi da saman doki ko wani abin hawa ya je ya kai wani sako a wani gari, ko ko da lokacin da turawa suka zo ana ɗaukar wani mutum a azamai akwatin sako ya je ƙasa ana biye da shi har ya kai sakon inda ake bukata. Ina fata an fahimta. To don haka dai Allah ya bar wasa'il na tawasul tsakankanin mutane. Wancan lokaci wasa'il al-i'lam na da babu su a yanzu, sai daga baya ne suka bayyana daga lokaci zuwa lokaci. To su turawa abinda suka ɗauka tun da muna da radio, muna da tele, ko ba haka ba? Waɗanda duk kafafe ne na yaɗa labarai da sanar da mutane abubuwan da ba su sani ba. Ana ganin cewa kamar shi abin da ya shafi radio ayi magana ba tare da waya ba, tunda mutane da suke sauraron mu wani lokaci ai suna nesa da mu ba tare da waya ba, shi ne suka ce ma san field. An gane ko? Wato akwai wani mutum da ake ce ma Marlon Loomis. Marlon Loomis an gane ko a 1866 shi ne mutum na farko wanda ya fara gano, ko shi an na farko waɗanda suka fara gano ana iya magana ta isa ba tare da akwai waya tsakanin wani da wani ba. Ina fata an fahimci kenan, an samu radio. An gane ko? To amma tafiya tana tafiya, ana bincike, saboda ka san turawa a 1906 aka fara yaɗa labarai a ƙasar America. Shi abin nan wannan Marlon Loomis a ƙasar America ne, shi ma yake Virginia. To sai suka kirkiro radio na farko wanda aka fara yaɗa labarai Sunfield a 1906. An gane ko? Wannan kafafen yaɗa labarai sun kirkiro shi ne a Noel sallarsu, kaga suna kallon sallarsu saboda fitar da wani abu sabu wanda al'umma ba ta san da shi ba. To wannan dai a gurguje ne saboda mu bada asalin tarihin wannan abin. Sai kuma kafar tele wanda ana ganin akwai bincike wanda ya gabace ta, amma ana ganin wanda suka kirkiro TV. TV ta farko ana ganin ta fara ne a kasar wato Ingila, wanda bare muke iri gani hakan ga da sunan tele, ko ba haka ba? Ita ko ranar 26 ga watan Janvier 1926, kenan le premier janvier 1926, su turawan Ingila, akwai wanda ake cewa John Bett, su ana ganin shi ta hanyar su ne aka fara ganin wannan television. Da yake akwai mutanen da ana ganin sun taimaka, shi engineer ne waɗanda suka taimaka cikin wannan tafiya. Akwai wanda ake cewa abin nan bayan wannan John Bettkin, akwai Philo, wani ɗan ƙasar America ne, Philo Farnsworth, yana daga cikin waɗanda su ma suka kirkiro kamar TV ko yadda za a kallon hoto a ƙasar America. Akwai wani Sharp da suke kira Sharp, kasan su sunayensu abin nan. Sharp Francis yana daga cikin waɗanda mutane guda uku ɗin da ke nan su ne suka kirkiro TV a duniya tare, yadda mutum zai iya kallon ta. An gane ko? Daga nan abin hayayyaɗu a duniya. Amma abinda muke so mu ceto can kafin mutane su kirkiro ya ne mutane suke rayuwa. Ina fata an fahimci. Na farko akwai magana wanda ake tara mutane a yi musu magana, tunda can da manyan malaman musulunci in muka duba zaka ga kamar Ibn al-Jawzi a ruwaito a Baghdad, dubban mutane suna halartar darasin sa. To wannan lokaci kuma babu mikro, wani zai cewa waɗannan mutane ƙarya ne, ka gane ko? To sai malamai suka ce a'a, kamar adadin da ake faɗa ƙarya ne, shi Ibn al-Jawzi in zai magana ba za ta kai ga dubban mutane ba, amma kamar kowane tsakanin mutane da mutane an sanya mutane kamar ladan, lada ne ina fatan ka fahimce ni wanda zai dauka daga wannan in wadannan su in yayi magana sahun warko ya dauka ya ba sahu kamar na bakwai ko na takwas shi ko tun ya dauka har bayani ya kai ga mutane gaba daya wadansu suna ganin ta wannan hanyar aka abin nan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar sallah tana daga cikin abin da ake cewa i'la a sanar da mutane lokacin sallah yayi wannan lokaci babu mikro musulmi musulmi suke suna kiran sallah ba a farko hadisi na ibnu umar wanda yana cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo madina sun yi sabani ya za a yi a sanar da mutane lokacin sallah ya tahayyanuna as-salah suna kirda don sallah wato al-hin shine lokaci sai wasu suka ce a samu abin nan naqus an gane ko misalan akusin nasara kamar karaurawa kuma ita ce maso ne riba wanda ake bugawa lokaci shi to kaga wannan koyi ne da Yahudawa wadansu kuma suka ce a'a bayan akusin ya kamata ruwa a samu wato abu kaho wanda za a busawa an gane ko wato an samu kaho wanda za a busa mutane za su gane cewa lokacin sallah yayi an gane ko kaho shi ake cewa asur ko annaqu ko abin nan naq kuma ana kira shi naq to sai kuma wadansu a wasu riwayoyi sun kaga kamar a'a abinda ya kamata a kunna wuta ko a cinna wuta wanda mutane in sun gane ta za su iya gane cewa lokacin sallah yayi to sai sai da Umar yake ganin abinda ya kamata ni zai hana aikin sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma Bilal yayi kiran sallah daga nan aka samu shi duk da yake wani yayi mafalkin abinda ya gani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga ya ma Bilal da daga cikin sahabbai in ban manta sunan rasulunsa Abdullah yaje yayi kiran sallah sai aje ai kiran sallah to kaga ashe i'lam sanarwa a cikin musulunci zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam a sanar da mutane yadda abin nan ake kira ake sallah lokacin sallah ya shigo ashe ba abu ne wanda yau ne aka fara shi kafin waɗannan mutane su kike wani rediyo wanda za a sanar da mutane abu ne wanda ana bin waɗansu hanyoyi waɗanda ake sanar da mutane abubuwa ina fatan mutane suna fahimtar abin da muke so kai gare shi sannan kuma in muka duba ita da'awa asalinta tun lokacin farko da annabawa suke da awa aikin su shine sanarwa duk da yake akwai bambanci da aikin su da jarida zamu zo mu yi bayani kamar su sanar da mutane wani abu amma annabi Nuhu alaihi salam misali ai yayi da'awa an gane ko to wannan da'awar da yayi ai ya bayyana ta tsakankanin mutane zai bin hanyoyi wadanda da bi ya faɗa a cikin suratul Nuh thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dauki littafin sira tun da annabawa sun yi da'awa dai wannan kenan an san da dija su za su zo wajen da mutane suke ko a majalisin su misali annabi Musa ya je gidan Fir'auna yayi da'awa a cikin falo na gidan shugaban kasa ko ba haka ba ko mu ce fadar shugaban kasa kaga ana iya gabatar da sanarwa a wannan wurin in akwai damar da za a yi ta ko ba haka ba Jamaluddin Abdul Nasir shugaban kasar Misra ya taba tahiya da Sheikh Mahmud Khalil Khusari aka sa America lokacin da suka je ziyara to shine sai aka bashi dama yayi discourse sai ce kafin discourse yana da wani tsokaci da yazo musu da shi sai suka ce wani tsokaci ne sai ya ce man Khalil Khusari ta shekaranta alqur'ani sai Khalil Khusari ta shekaranta alqur'ani a White House shine mutum na farko da aka samu wanda ya karanta alqur'ani a White House a lokacin da yayi wani biki ba a sanar mu in akwai musulmi da kuma ba ina fata abin ji to kaga wannan wani fanni na da'awa kuma na sanarwa to kaga sanarwa kuma wata tsaya ba ga sanar da mutum ana amfani da karnuka ko karnai wajen tura sako a canda ko a yanzu kuma da an kasance ana amfani da tsuntsaye kamar tantabara ta dauki sako daga wani wuri ta kai wani wuri a kulla mata sakon a turo mata canda musamman lokacin mulkin mallaka sun yi amfani da wannan abin nan sosai sanar da mutane in muka duba abinda za a yi sauti ya kai mutane babu fil su turawa sun koyi ne asalin shi daga musulmi yake ka gane ko musulmi a lokacin da suka zauna a kasar Spain Andalus in ka diba musamman a masallacin Imam al-Qurtubi wanda a halin yanzu ma masallacin Imam al-Qurtubi yana nan idan da zaka je gidan liman na Imam al-Qurtubi kamar gidan limami inda limami yake abinka in kai kabbara duka masallacin zai kaba sun yi amfani da wani tsari wanda cikin ginin za a bar wadansu kasafe ko za mu ce kusahe ko sai in kai yi magana duka za su game masallacin kenan ginin masallacin akwai wadansu kafafe da aka bari wadanda suna da alaka da ko'ina wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da musulmi sun kai ibtikari wanda aka samu amma a littafai ba a san abin da suka boye ba tunda su turawa za su sace ne su mai da abin zuwa gare su to kaga wannan hanya ce dai daga cikin hanyoyi na sanar da mutane da akai amfani da su har Allah ya sa muka kawo zamanin internet to i'lam su turawan faransa suna kiran shi information ka gani ko kamar kai informe ka sanar da mutum sannan kuma halin wannan dannan ayyuka suna kiran shi communication an gane ko at-tawasul shine kamar ya abinda zai hada mutane an gane ko su yi magana ko su abin nan duk da yake ana ganin a'a wai tawasul wani khasli wani abu ne da yake bantuwa da dan adam shi kadai ke da wannan wasa'il an gane ko kamar abin da ya shafi yadda za a kaza amma wannan kuskure ne in muka duba tururuwa tana da tsarin ta ina fata an fahimce ni tsarin da take yi kuma akwai sojoji akwai kaza kuma akwai yadda suke suna gudanar da aikin su amma Allah subhanahu wataala shi ya san wannan sai wanda ya so ya sani cikin bayan sa kaga Annabi Sulaiman ya ji maganar tururuwa ina fata an fahimce ni Annabi Dawud ya ji maganar tsuntsaye ya ji baro awwibi ma ahu wa tayr wa ala nalahu alhadid ina fata an fahimce ni to wannan aqida ce ta nuna cewa a'a waɗannan abubuwan ba su magana aqida ce ta mu'tazila ba yau aka fara ba sai su ce in an ce fa ma bakat alaihim as-sama'u wal ard sabab ba ta kuka kamar ana nuna wani damuwa ko bakin ciki ko abin da yake kamar haka a'a ba haka nan bane wanda ya fada ya fi ka sanin abin nan shi yasa cewa dan adam kamar cikin ilmul mantiq zaka ji an ce al insan haywanun natiq shi dan adam haywan dabba ce an-natiq wanda take magana don a bambanta shi da saura a'a dabbobi saura suna magana alqur'ani ya tabbatar da wannan kuma ba za mu ƙaryatar da alqur'ani ba shi yasa cikin fiqhul lugha linguistics ga suna kawo abinda dan adam yake banta da shi wannan communication kin cikin english suna kiran communication to wannan yana nuna mafi yawancin kalmomin da karewa da shin shin kin nan daga cikin turanci faransai an ka dauko su domin a alif da 912 turawan faransa sun mamaye wani yanki na ingila wanda ya zama to faransai shine lang official wanda ake amfani da shi a cikin wannan yanki to tana sun ka dauko shin 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 kin nan mai gabatar da wannan aiki ana kira shi journalist an gane ko ko da english journalist journalist asalin ta kalma ce mun ka diba ta faransanci amma an hahhada ta ne in an ce jour ana nuhin yin ko ba haka dan bane journal abinda an ka danganta zuwa ga yini ma'ana abubuwan da suka faru cikin yini aka rubuta su kafin cini list kuma tana nufin takardar da take dauke da sunayen wadansu abubuwa kenan takarda wadda take dauke da abubuwan da suka faru cikin yini nan na aka hada an kai sunan journalist ina fata an fahimce ni to su cikin yaren english akwai wani abu kuma bayan information sun fi amfani da kalma ta news to in an ce new da english shine sabo to a cikin yaren english ba ko da abubuwa suna da yawa ka san ga kaidar faransai ko angale wani lokaci in abu na da yawa ana sa mai s karshe ina fata an fahimci ne yanzu an ce maison in an ce maison kaga rubutuwa amma an ce lay za a kara mishi s dan ka gane kamar misali jami'i na kamar abin da ya kamata haka to yanzu yaya za a yi sai aka ce news an angle babu wani abu wanda ake sa ma jami'i a ce mai news a sa mai s to ina ne suka ciro wannan kalma ta news na fata an fahimta da suka ce a asalin news kin bai da alaka da sabo dan kaka sa tsammani in an ce new model ko new car sabuwar mota ka ba asalin sa ne daga sabo ne a news kin nan da n da a da w da s sai suka ce asalin shi ba daga wannan bane wato abubuwa guda hudu ne aka hada new n kin nan tana da alaka da north shi da abin da ake cewa north an gane ko sannan kuma w an gane ko tunda an ce new a a tana nufin east gabas kenan an gane ko sannan news w tana nufin west left kenan yamma sannan s tana nufin south kenan kamar mu ce mi zamu ce kudu da arewa an gane ko kenan kudu ita a wancan arewa ita a wannan abin nan mu sai kaje an ce Hausa to wannan istilahi ne ina ganin in ba kwalle ba san ko inda akwai shi ba dan kaje an ce Hausa to Hausa da kai wai wato inda kasa Hausa take ma'ana kenan yanzu Najeriya to kaga amma kuma wani in kace mai Hausa bai gane abin da ake nufi wannan mustalah ne nayi extension shi ina ganin kamar garin kwalle bai ake amfani da shi an gane ko sai dai a ce kudu an gane ko an ce kudu kenan shine wanda yayi wajen wancan kote shi ko wancan abin nan to a takaice kenan wai ma'ana bango hudu na duniya gabas da yamma kudu da arewa abinda zai tattaro labarun su an gane ko shine ake kira news an angle ko to dai an ce news tun da su communication kin ko information in sun ce information musu take yin amfani da shi ba da kai amfani da kalmar ta information wajen news za a gane wanga ya koyi English ne ta hanyar Faransai domin akwai kalmomin da lalle suna bada wannan ma'ana amma ba a cika amfani da su ba kamar yanzu rendezvous kalma ce ta Faransai amma wani lokaci suna cewa rendezvous amma za a gane wanga daga Faransai ne ya koyi English domin su appointment ka gani appointment shi ne suke amfani da shi kalmar ta English ta alƙawari to wannan ko kuma mutumin da ya koyi English sannan ya koyi Faransai shi ko cikin magana in yana magana nan da nan zaka gane kalmomin da misali yadda yake pronouncing su yadda yake faɗa kalmomi zaka gane mutumin nan daga farko English ya fara koyi saboda Faransai nauyi gare shi to sai ka iske yana son ya maida shi kamar English shi ko mai wanda ya koyi Faransai daga farko zaka iske yana kada wasu kalmomi yana pronouncing su ba daidai ba sai ka iske ba haka nan ne ake amfani ba kamar yadda zaka iske su ana koya wa dalibai nan lakon tun daga CGM in masu yin francophone ana koya musu English masu yin kuma franco arab in sun zo da shi ana koya musu to yanzu good morning kaga su good morning suke cewa amma mu yanzu mu na an ka kwara koya mana sai a ce good morning to morning din nan da ELG saboda faransanci dole duk abin da aka rubuta sai an fada shi yasa sai kaga ce good morning so wannan abu ne da yake da alaka da lugha dan haka wadanga mustalahat na communication da i'lam sanarwa da abin da ya kama da haka abubuwa ne wadanda suka zo tare da zamani har suka habaka har aka samu fax aka samu telephone an gane ko tunda kalma ta phone tana nuhin sauti shi yasa kake jin wani abu da ake karatu ana kiran shi phonetic karatun sauti ina fata an fahimce ni to te wato shi phone kenan suna ganin kalma ce wanda aka dauko daga yare na mutanen Greek girka an fahimce ni wato phone yana nuhin sauti shi ko television misali vision kenan tana nuhin gani tele yana nufin nesa sai an kace ganin nesa ina fata an fahimce ni shi ko phone ka gane telephone phone sauti tele wanda an nesa ina fata an fahimce ni yawa video vi yana nufin gani dio kenan abinda za ka gani audio yana da alaka da ji an gane ko to ta haka ne suka hada wadannan kalmomin tare da wadannan al-mustalahat to yanzu ci gaba ya zo an samu wasailul i'lam kasashen musulmi ma yanzu an buɗa jami'o'i na karatun al-i'lam yanzu malamin kamar yadda nake jin labari nan kusa-kusan na university da sai suna da kasim na i'lam an gane ko yadda ake karatun kafafen yada labarai da abin da kamar haka jami'a ta Malik Saud dake Saudiya suna da kasim na i'lam har da professor shi ma akwai ni dan Shankit Bilal Shankit na Mauritania da amma su sunan shi na ganin Sadati Shankit suke ce mishi shi ma yana ga cikin professor na al-i'lam a duniya an gane ko abu ne wanda ana karatun shi lokacin da muka zauna a Libya jami'a muna sanar saniya akwai wata madda da ake kira madda ta al-i'lam an gane ko akwai wani professor shi ma a kasar abin nan yayi karatu kasar Spain ana kiransa Abdul Ati to professor ne na al-i'lam duk da yake kasar Larabawa Abdul Ati babu sunan Allah al-Ati kafin ce ne amma Abdul Ati suke ce mishi domin cikin Larabci babu wato Atiya ko ata sai dai a'ta yu'ti i'ta'an ya kamata a ce al-mu'ti kuma al-mu'ti bai zo da cikin sunayen Allah ba sai dai min babil ikhbar la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata wannan dai zance ne da malama aqida dan haka dai wannan sunan ba a larabci dai na farko yana da matsala kuma ni dai ban cin mawani da sibon da ya tabbatar da akwai sunan Allah al-mu'ti wallahu ta'ala a'lam amma min babil ikhbar ana ce al-mu'ti Allah huwa alladhi yu'ti kiran fa huwa mu'ti wannan abin da yasa a Libya suka karantar da madda ta i'lam saboda tana da alaka da da'awa ta musulunci kuma tana da alaka da wayewar musulmi menene da'awa ta musulunci ai yanzu da'i mai wa'azi zai iya zuwa gidan TV yanzu mu ga muna da'awa muke yi misali amma zamu iya zuwa mu gabatar da darasin mu a cikin kafafen yada labarai kidan ya kamata mu zama muna da wayewa ta kafafen yada labarai lokacin da zamu gabatar da labari ko zamu gabatar da wa'azi domin miliyoyin mutane ko dubban mutane suke sauraron mu ko daruruwan mutane ina fatan ana fahimta ta sannan kuma i'lam hanya ce wanda ta hanyar ta ana tasiri ga mutane to kaga wannan kuma yana da kyau shi mai da'awa ya san tasirin wannan al'amarin izuwa ga mutane to shi yasa yana da kyau alal aqallu mutum ko bai zamanto karatun sa bane ya san mabade na al-i'lam yadda zai gabatar da wannan nuktar mu ta gaba ka san lokacin namu hararen mu ce ba komai ake samu da ba fada ba muna kawo abubuwa ne dai waɗanda muke ganin suna da muhimmanci ga daliban ilimi wanda yake so zai iya fadada a cikin littattafai da bincike tunda mutum in yana son abu shi yake neman sa sai suke cewa na farko kayfiyatu ta'amul ma al akhbar ka gane ko da kayfiyatu ka gane ko sina'atu al akhbar ina fata an fahimce ni sannan al ahdaf min wasa'il al i'lam ma laha wa ma alaiha sannan wato al farqu bayna al da'iya wal i'lami ko kuma was sahafi wadanga abubuwa ne guda hudu yana da kyau duk mutumin da yake mu'amala da kafafin yada labarai ya san su rashin sanin su zai iya kawo matsaloli da dama na farko ka fahimce ni kayfiyatu sina'atu al-akhbar ya yani yanzu ai a duniya dauke yanzu garin yamai in aka bada labarin abu ya ne ake a gane wannan abin ya cancanta a bada labarin sa tunda abubuwan da ake yi a minti dai ma miliyoyi ne na fata kana fahimtar da abinda za a yi a cikin yamai minti daya motsi da magana ba su da iyaka Allah dai san iyakar su to amma wadan menene suka cancanta azabo su ka gane ko to nan ta sina'atul khabar shi yasa suke cewa duk labarin da za a baka a duniya ko a wace kafa ce to yana da announcer guda shida wadanda announcer kin nan guda shida su ne da su ake kai ga cimma hakikanin labari musulmi sun yi amfani da wannan kafafen musamman cikin ilimin hadisi saboda tantance labari wanda ya cancanta mutun ya karba da labarin da bai cancanta mutun ya karbe sa ba sai suka ce to akwai abubuwa guda shida abu na farko duk labarin da za a baka duniya akwai man cikin shi man waye ki ko ka sani ko baka sani ba na biyu akwai ma cikin shi kuwa menene abu na uku aina akwai aina a cikin shi ina ne u abu na hudu akwai mata shine kan wani lokaci abu na biyar akwai kaifa yaya ne abin ya faru abu na shida akwai limaza don mene abin ya faru duk labarin da za a kawo a duniya ka fahimce ni yana da waɗannan sifofin guda shida ko ka gane ko baka gane ba duk lokacin da aka zo za a bada wani labari to dole wannan abubuwan suna cikin wannan abin ko ka fahimta ko baka fahimta yanzu misali zaka ji a BBC ka gane ko tunda yada labarai BBC kin dan tana dauke da kamar broadcasting shine yada labarai nashratul akhbar an gane ko a yada labari saboda mutane su ji shi to abu na farko sai mu dauki man in muka dauki man wane ne da kaji an ce shugaban kasa na kasa kaza koko aka ce ministan kasa kaza koko aka ce wata mata a kasa kaza ina fata an fahimci ni to wannan yana bada cewa shi ake kira man kina an samu tushen wanda yayi abin to in aka ce shugaban kasa na kasa kaza dan an ce shugaban kasa an bada man amma in aka ce na kasa kaza ma su fatuhu shugaban kasa mai ci ko shugaban kasa wanda yake tsohon shugaban kasa ya sauka wannan wani abu ne daban kaga sifofin shi ake so a baka ina fata an fahimci ni shin wannan shugaban kasar yana da lafiya ko bai da lafiya yanzu in ya je wata kasa ne neman magani nan ana son a sani shin yana cikin halin koshin lafiya ko ko yana da rashin lafiya ko ya je wajen abin da suke cewa visit ya binciki lafiyar shi nan sifar shi ce ake baka to kaga ka samu man sannan kuma ka samu ma to idan aka je gaba akwai wani abu bayan wannan sai a tai zuwa ga wato misali aina a ila yanzu in aka ce shugaban kasa a kasar shugaban kasar America misali ko mu ce shugaban kasar Faransa ko mu ce shugaban kasar Nigeria a Nigeria kinan kaga nan mun samu aina a Nigeria ne abin ya faru in muka tambayi mata ranar kaza ga watan kaza da safe kinan kaga wannan ya ba mu tantance ga lokacin da abin nan ya faru ina fatan kana fahimta ta to kaifa yaya ne abin ya faru yanzu in accident ne an kai misali dan saboda wannan fagen police sai na suna daga cikin wadanda ke bincike asbab me yasa mutum ya kashe shi suicide me yasa akai accident za a yi kwasta a gane wane ne bai da gaskiya to wannan shiri wato kaifa ta yaya ne abin ya faru wannan ya fito daga nan wannan ya fito daga nan kilan wannan misali ya shagiya ko bai shagiya ba shi yasa yake abin nan ko yana cikin tunani ran shi ya faci me yasa yake gaugawa sai limaza don me me yasa abu ya faru ana gane ni ko to duk mawdu'in da zaka fitar a duniya wadannan ana kiransu as'ilatul zaka duk binciken da ake yi na duniya polisai ne ko jujuji za su in juji na son ya tantance labarin ka da wannan ne yake aiki yanzu in ka zo kace mai alima kaza me yasa sunan ka ya rubuta me yasa sunan wanda kake cewa ya ma kaza sai a rubuta to daga nan zai tambaye ka aina wace rana ce wannan abin ya faru a mata wani wace rana ce in ka ba shi sai ya rubuta aina a ina ne in ka ce gari kaza sai ya rubuta in sai da baka kaifa ya ne abin ya faru kana ga mishi sai ya rubuta kana fahimta ta limaza don mi wannan abin ya faru sai ya rubuta to yanzu in ya aje in ka taho kana sabawa shi ya san abin da ka ga mishi sai ce ai dazu ba haka kace ba ina fata kana fahimta ta to ko ƴan sanda suna amfani da wannan dama kafin jin to kuma malaman musulunci musamman malaman hadisi sun yi fice a cikin wannan shi yasa man durrawin da za a bi an wane sai an bincike shi wani lokaci ya rayu shi yasa in wane ce ya samu labari daga wani alhari akwai shekara 40 sakan kare su da mutuwa sai a ce inqita kana fahimta ta ma me sifar wannan rawi adili ne ko ba adili bane aina a ina ne ya ruwaito wannan hadisin wani zai ce maka a Madina ne hadu da malam wane gaya mu mata a wani lokaci kaga in an san lokacin nan ne za a gane shin kun hadu ko ba ku hadu da shi ba tunda yayin akwai shekara 100 tsakankanin ku sai ina kuka hadu a mafalki ko a kaka ina fatan kana fahimta sai da kyau kaifa ta yaya kuka hadu limaza to dun nafsi ko aya ka dauko in zaka yi dirasa ta kana yi dirasa ta akan wannan hadisi in ka dauko haka za a yi a tace to amma dibir dubban litattafan da akwai ko daruruwan litattafai cikin ilimin hadisi mustanul hadis amma da yake su turawa su suka tsabe baki irin waɗannan abubuwan sai suka bar mu kawai kamar mu ba mu san yadda ake mu'amala da akhbar ba ina fata an fahimci to kaga sana'atul akhbar kenan waɗanda abubuwa guda shida su ne ake dauka sannan a maida labari to akwai abin da kuma muke so mutane su fahimta wajen limaza dan nan ne wasa'il ilmi suke da sharri me yasa aka yada labari yana yiwa labari gaskiya ne ba ƙarya bane amma yada shi akwai fitinar da ake son ta bayyana koko akwai wanda ake son a bata ma suna saboda ana son a cimma wani buri yanzu misali kamar wannan mai da'awa na kasar turai abin nan Tariq Ramadan kaga an yada labarin yana mu'amala da mata daga boye me yasa aka bada wannan labari saboda mi saboda ya dame su a turai kaddarta ba mu sani ba Allah shi ne mafi sani yayi mu'amala da su bai mu'amala da su ba mu sani ba amma me yasa shi suka nema tunda turai mata suna yawo kirara turai yin lalata har cikin TV ana yadawa to me yasa shi kadai aka zaba ko cikin kuma ba shi kadai ke da'awa ba to kaga wannan yana daga cikin abin da wasu suke amfani da shi saboda ya da banna a bayan kasa su bada labari ko da gaskiya ne ba dole bane illa labari ya zanga cewa sai an bada shi akwai bukatar sai wani lokaci za a bada shi akwai ayoyin da musu kuma sai a Madina ba ai izini da yaki ba sai a Madina duk da yake yakin gaskiya ne musulmi da su tsaya ana zalunta su ba amma kuma Allah bai bada izini ba saboda wannan lokaci in an ba su izini su yi yakin kashe su za a yi ba za su kai labari ba an gane ko shi ne kaifiyatu ta'amul ma'al akhbar ka san yadda kake mu'amala da khabar kai shiru sai ba yanzu miliyoyin labarai muke ji yanzu dibi internet da ta bata duniya dubban miliyoyin labarai dibi TV dibi radio to amma yaya siyaqatul akhbar wannan na farko kenan kaifiyatu sana'atul akhbar na kawo shi wannan agurguje sai kaifiyatu ta'amul ma'al akhbar yadda ake yin su da sana'arsu kaifiyatu ta'amul ma'al ahdath shine wanda ake tsara labarai ka gane ko kaifiyatu sana'atul ahdath yanzu in muka duba duk kafafen yaɗa labarai manya-manya a duniya a hannun wasu ke suna hannun turawa yanzu BBC suna bada labari da Hausa America tana bada labari da Hausa Faransa ta ita ma yanzu tana yi China tana yi Iran tana yi ina fata an fahimci ne amma alhali su ai ba yaran Hausa suke yi ba wa suke yi don shi mu to amma me yasa suke gudan jeniya suke tserereniya wajen kone sai ya buda babban yare yanzu in ka duba har da Yoruba an fara yadawa wani bambara wani wane ne dukkan labaran suna a hannunsu to wannan yake nuna maka cewa abinda suke bukata menene suke bukata suka dauko yarurrukan Afrika shi labari yana daga cikin kafa wadda ake rike hankalin mutane asalin labarin kakkamanta in dai Chana ce za a bada labarin da Hausa dole mutumin sai ya kasance yana fahimtar yaren Chana ko kuma ya zamanto an tarjamo shi ne daga yaren Chana sannan a ba ku shi da yaren ku ko ma wani yare ne na biyu in Faransa ce dole duk labarin da za a bayar ko da Larabci ne ko da Turanci English ko da wane ne dole labarin na asali da Faransanci ne sannan a tarjama shi ina fatan kana fahimta ta to yanzu ya aka yi in dai labarin da su za su ba ku ne abin da ya faru a kasashen ku kuna da wakilai amma zaka ji an ce rahoton fassarar rahoton wani kenan za a dauko shi da wannan yaren sannan a ba ku shi da nasu a ba ku shi da naku to wannan saboda bi saboda su tabbatar da tasirin labarin yadda suke son shi zai kai gare ku irin da suke bukata an gane ko to ga kafafan yada labarai manya-manya irin su TV misali CNN to in ka diba ashe musulmi yanzu bai da inda zai samu labari sai ta hanya waɗannan kafafan yada labarai kuma mun fi yarda da su yanzu in labari yanzu ORTN in ta baka labari nan baka yarda da shi Najeriya in gidan duniya Najeriya ba da labari baka yarda da shi kuma sun yi kokari sun kashe kafafan yada labarai na Afirka waɗanda adda karfi ba a jin su yanzu gidan radio na Kaduna da yana da karfi don Afirka na jin shi yanzu a ina mafi yawancin abin ga dibi gidan radio na Afirka wanda abin nan gabin wanda na Afirka ne har Gaddafi ya zuma hannun jari yanzu yana ina wa ke jin Afirka ne mero shiru amma nasu kullum suna tsaye na kallon tunda tana yi wa labarin kalla za ka yi wani kuma ji za ka yi wani kuma kana ji kana gani to duk haka ne suka bi su kamar halin yanzu da muke ciki kana fahimta ta internet ta wace ce ta su ce kenan ba yadda za a yi to anan muke son mu dan ja hankalin mutane bai yiwuwa a ce mutanen nan mun san ba su shi yasa kaga ana kyama addinin musulunci har musulmi ma wani lokaci suna afka suna zagin addinin su ko suna kyama addinin su ko suna ganin addinin su bai ci gaba ba ta hanyar mi ta hanyar waɗannan kafafen yada labarai da fina-finai da ake yi na gargajiya na ku a dauko wani bature ya rubuta film na gargajiya a gabatar da shi gare ku kana fahimta ina jin waɗannan abubuwan doce mai suka ji an ce an yi wani tiyatar kuma ga wanda ya rubuta shi Bature ne kenan ya zo ya rayu cikin mu ya san yaren mu sannan yayi muna tiyatar kamar abin nan ko drama kenan shi da siyaga hankalin shi ne akwai abin da suke son su ci ba ina fata ku ji shi yasa kafafin yada labaran nan musulmi ya kamata ya zama to yana da hankali na farko an yi su don saboda hankalin mu a ba a yaki hankalin mu ba mu da tunani shi yasa kake ganin matasa na san jira suna ta America da Turai saboda abin suna da ganin manya-manyan birane na Turai amma ba su ganin na Afirka Afirka da an ce Afirka an ce mutuwa an ce rashin lafiya an ce kaza babu abin da za a yi a Afirka sai ya samu tun na ganin bai iya rayuwa sai ya tafi America kana fahimta ta shi ko in bai san America din nan ba ko ya je san dole yadda rayuwar take da kasuwancin da komai mutum ya dauki dolar 10,000 ya je Turai saboda wai ya je ya rayu a can sai ya je bai da kasuwanci dolar 10,000 ko sura bai kasuwanci yana ɗaya daga cikin tasirin kafafin yada labarai ina fata ana fahimta baka da labarin komai sai abin da suke son ka sani to kina ya kamata ya zama to kana da hankali na qit na annaka kina da muka zance ka san menene wato menene kamata ka karba menene ba kamata ba karba ba sannan sun yi su dan saboda mu kara komawa baya yanzu matasan mu suna kallon TV ma'aikatan mu suna kallon TV sai ka iskirar da ake yin wata match duk kasa gaba ɗaya za ta tsaya babu mai motsawa kaddarta ma a lalace kasar ka ce ma in mun kaddarta kasar ka ce duk da yake ba kallon bal ba abu ne wanda ya kamata musulmi ya ba ko ya damu da shi amma kuma yanzu zaka iske matasan mu yanzu duk ko wace team da dan kwallonta da abubuwan da suke samu shi da wanda likitan dake mai magani da yana da rai ya mutu mine ne yayi kwallo na waye saka duk sun san wannan amma sallafar Allah ba mutum bai iya ba tasirin kafin yada labari su suna ta suna kere-kere mu muna na kuwa mutum ya rike shagu ko kaga har da limamin sallah ce a yanzu tun da shi alliman a bari an kara kallon bace zai je ba mutane to ina to wannan agurguje ne nake ka irin waɗannan ahdaskin saboda kamar abubuwa da suna da hatsari shi saka ga yanzu masu da'awa musamman yanzu zaka ga misali kowa na so a ce a ganshi gidan radio ko gidan TV ko kaza kaga sai ya zama to yanzu ba karatun ake so ba kuma wannan zai kara cutar da musulunci tunda fatawoyi na za su ta yaduwa waɗanda karshen so su ba a gina su akan ilimi ba sai ya zama to yanzu murmakon ka nemi ganar da mutane a son ka kai a gari ga ka mai kyauci a ganka da katon rawani ka sa nimeron ka saboda ana iya kiran ka saboda tallakan ka ka shahara kai ma ana ganin ka gidan radio sai ya zama yanzu kana komawa tana yiwa ka warware fatawan mallamai ko ka zage su saboda sun saba maka kai ko alhali kake kace akwai kuskure duk wannan yana daga cikin sharrin da abubuwan sun ka kawo shi yasa duk malamin da zai yi fatawa ta Allah sai a samu gaskiya fa yada labarai waɗanda za a kiran wasu su je su warware abin da ya faɗa a ƙarshe lokaci na ta tafiya shine cewa ahdafkin su ahdafkin da yasa akai wannan shine saitara ana son hankalin mu ya zama to daidai irin yadda ake so su ne za su nuna mana abinda tunda abinda ba su so mu ji labarin shi ba za mu ji labarin shi ba to kinan dan me za mu karba kuma Sheikh Nasiruddin Albani an tambaye shi yaya kamata mutun yayi mu'amala da kamar portable ko telephone ko irin wadanga abubuwan yace a'a kamar yadda kake amfani da dushi in kana da bukata ka shiga in ka kare ka fito ai baka zama dushi kenan bai yiwa kace awa uku kana Facebook ni ka amfana da shi a'a lokacin da kake da bukatar samu son wani labari ko wani abu ko wani bincike ka shiga in ka kare ke ka fito amma kai in kana yi ga dukci zawa da portable suna yin juyi kaga an tashi aiki kai ka shekara 70 baka yin Fatiha ba kuma kana nan kana juyi kana cewa kai kaza kai mata 15 mata 15 ne iska a ƙarshe sai alakar i'lam da wasailu da'wa akwai inda suka bambanta wato dan jarida as-sahafi da ake ma as-sahafi daga sahifa ne ita ce ta karda da kaga muna da sahifa wanda ake rubuta labarai da harufan larabci yanzu sun bace sai dinin turanci ko hausa za a rubuta ko a Najeriya a da ku akwai su to wannan dan jarida akwai inda suka yi kamanceceniya da shi da mai da'awa akwai inda suka bambanta na farko inda suka yi kamanceceniya kowanne daga cikin su yana bada labari i'lam ko to amma kuma shi mai da'awa yana bada labarin duniya da lahira amma shi dan jarida mafi yawanci abin da ya shafi rayuwar duniya ne sai kake ganin labaran da suka shafi fitina da siyasa da yaki su kudi ake samu labari amma in dai da'awa ne yana da wahala a tsaya a saurare su na biyu duk dan jarida na duniya yana da wanda zai kare shi akwai kungiyoyin kare dan jarida malami kuma in ya shiga hannu sai dai shi ta kiyamul layl da sallah an gane ko kaga nan sun babbata ko da ya da wani abu sannan kuma abin nan dan jarida dun na duniya yana da kafar da take ba shi damar yayi wannan akwai biyan da ake mishi bai yi wannan jarida ta gaba da aiki ba abin shi malami kuma ban ce du'at ba saudiya tana dauko wannan su du'at ta biya su je su yi da'awa wani tana yawa yi gidan rinu tana ba zai je ba kuma ko da nake da'awa don Allah ba wanda yake biyan su ina fata an fahimci ni ka gane amma bai yi wa kai aiki jarida babu wanda yake daukan nauyin ka shi sai wani lokacin akwai tasirin wuraren da suke daukan nauyin biya saboda ba za ka yi musu abin da ba shi suke so ba amma kai mai da'awa in don Allah zaka yi babu wani wanda yake kunna ka wanda an mai gidanka in baka da mai gida kuma kana da kasan abin da kake faɗa don Allah zaka faɗa kinan zaka yi abin da Allah ya ce ina fata an fahimci ni to sai a ƙarshe kuma zaka iske harin da za a kai ma mai da'awa ba dai bane da harin da za a kai ma dan jarida domin su malamai lokacin da suke bayani an dauki mutane wanda suke magana abin da zai zo nan da shekara dubu tunda kai kana zancen sai an ta yi kiyama kina da nufin kamar addinin musulunci ne da alaka da duniya ba addinin musulunci ne ke cewa ku tashi ba kamar su tura suna ce muna namu wala tastaiqidu ma faza illa nuwamu wa tashabbathu fi jahlikum fashabu an tata'allamu namu kuyi kwana kuyi ta kwana wala tastaiqidu kada ku farka ma faza illa nuwamu ba wanda ya ci nasara sai mutumin da ya kwana haka suke gaya muna tunda babu komai wanda za mu yi dole sai an yi muna wa tashabbathu fi jahlikum ku zamna cikin jahilinku fashabu an tata'allamu sharri shine kuyi ilimi ku gane inda Allah ya saba ba ka gane abin da ya kamata ka karba ka gane abin da ya kamata ka bari to shi yasa duk wannan abin da za a yi ma masu da'awa ba wani abu ne wanda yau ne aka fara shi duka Allah ya ga ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablik ba komai ake faɗa maka ba sai abin da anka faɗa ma annabawa dan an ce ma wani malami ba hukaci ne wa qalu ya ayyuha alladhi nuzila alaihi adh-dhikru innaka la majnun dan wanda anka saukan ma wa'azi kai majnun ne ba hukaci ne ko ba haka ba anti ba annabi mawaki ne wai yaqulu inna la tariku alihatina li sha'irin majnun ba akara makanta alqur'ani da waqi kamar yin sai ga an saka karatun qur'ani su a ce furu menene shawajir set soneri qur'ani ake ce ma soneri irin kamfanin gana abin nan sai ga an ce shawajir set soneri qur'ani ba soneri bane ba waqi bane ba waka bane anti ba annabi sallallahu alaihi wasallam boka ne wa ma huwa bi qawli kahin ko sahir in hadha illa sihrun yu'sa musamman yanzu mu ahli sunna da suke yin ruqyar ta hanyar alqur'ani sai a ce ai boka ne saboda ana so a dame a hada boka da kowa da kowa a ce duka ɗaya ne babu wani abu ina fata ana fahimta ta za a iya cewa kai malamin nan malaman nan ba su da aiki sai zalunci ban ce malamai ba su kuskure ba wasu daga cikin su suna yin kuskure ina fata an fahimci ni amma ba su kinu dun malamai ba an gane ko suna bisa wannan hanya suke kuskuren ana yin shi amma wani kuskuren shi yana da yawa ne har ya lalace ya mai da abin dabi'a shi yasa lokacin da aka je gazuwa ba ga wani tafi ba sai aka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi kaga an siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cin dukiyar al'umma Allah ya ce wa ma kana lin nabiyyin an yaqul
sannan in kana da'awa za a ce maka kai baka wayi ba wa ma naraka tabaka illal ladina hum aradilu rabadiyar ra'ay in kana da'awa za a tumce ka da cewa mi da cewa kana son girma ma hadha illa basharun yuridu an yatafaddala alaykum yuridu wai kana son gabaci ne kinan wani yana cewa a'a ai matsayin duniya kake so ko wani kake so jiran shi baka wani matsayi ko kaza wani matsayi ka bukata cikin wata ma'aikata shi yasa kake wannan in an ka baka kai ma shi ruza kai kamar yadda ake faɗa wa wasu malamai a yanzu a nan Najeriya da aka ba wannan fantami wani matsayi kaji ana kiran yayi shin baya faɗa kuskuren da ake yi a Najeriya da abin da ya kama da haka in kana da'awa za a yi kokarin a kai ka gidan kasu ko a kashe ka wa idyam kurbika alladina kafaru liyuthbituka an so a daure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw yaqtuluka ko tana yiwa a kashe ka aw yukhrijuka ko a fitar da kai ko a ce ba dan kasa kake ba ko a ce kana kafa fitina cikin kasa ya kamata a kore ka kasa ba ta da bukatar ka in kana da'awa za a yi gurin mutuwarka ko ba haka ba kafirai sun yi jiran mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raib al-manun suna jiran ya mutu kinan dan haka duk abinda zai faru irin waɗannan cece kuce da za a yi an tuhumci matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ta yi jina innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum dan haka dole na yana yau ta ce to kana wa'azi ne saba kai matar ka wa'azi ko dan ka kabbar sun kalalaci a'a wa'azi ba shike nuna shari'a ba annabi nuhu ulul azmi daga cikin ulul azmi na rusul amma matar shi yan wuta ce da annabi lut ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار الداخلين دا النبي نوح بيبي الله با ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين كما اكا هلكت بشي to kenan dan haka an halakar da dan adabi Nuhu bai da adabi Nuhu ba dole bane dan mutun na wa'azi malami sai dan shi ya bi shi ko matarsa ko ku malami duk malamai kaza saboda mi saboda ana son kawai duk naqadi din yadda zaka yi za a yi naqadin ka kuma baka isa ka hala ayi kritikin ka ba amma shi wannan kritikin abu ne na rayuwa dan haka kan masu da'awa su damu da irin abubuwan da za su ji lokacin da suke wa'azi dole sai an yi wannan rayuwar ce kowa kake sai an yi kritikin ka kowa kace ana iya ƙaryatar da kai kowa kace sai an yi da kai bayan ka kowa kace baka san abin da a cikin zukatan mutane ba dan da ka san abin da a cikin zukatan su da dubban mutane ba za ka gaisa da su ba to dan haka dai yana da kyau a gane bambanci tsakanin al-i'lam da adda'awa kuma dalibai ilimi su waye makafafin yaɗa labarai da irin yadda ya gabata su gabatar da bayanai da abubuwa yadda ya kamata mutum ya tsarkake harshen shi da uslubin da ya kamata ya amfani da shi saboda miliyoyin mutane ko dubban mutane suke jin ka kada abin da ka je nema kai da kake neman ci gaba ka kawo abin da zai ƙara mai da al'umma baya wannan shi ne abin da za mu iya cewa cikin wannan darasi na yau abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana kuma dole mu fahimci cewa wa'azi da ake yi har su malaman ba su yi ta ciki ba dan babu wanda bai kuskure ya kamata mutane su fahimci wannan kai kanka malami ba ma'asumi kake ba ina fata mu cin kenan ku bar cewa ku mutane ka ce mu wa kawunan mu da mai wa'azin da wanda bai wa'azi an zagi sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kafirta da su in shi a rashin suna tsine musu to dan kai kana mallami kai ka kai sabai na ka kai su waliyata kana ko kai su kai su tsoro Allah ko ka kai su mu addini hidima ko ka kai su ilimi duk wannan yana faruwa a rayuwa dan haka muna fatan dai Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah kuma ya tsare mu da sharrin masu sharri kuma irin waɗannan kafafin yaɗa labari ya kamata mu yi hattara da abubuwan da za su iya jawo muna musibu duniya mu da lahiran mu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما لا الله سافر الخير كما الله بام يقوم أيك دا عند أنا أيك كما الله بام يقوم هنوا دا عند أنا هنوا إن شاء الله ننزل مدرسة سيكون معنا وتر إن شاء الله إذا الله كرمنا لا إذا مدرم دورة إن شاء الله. زامي أم فندا ونندا ما مي صلى الله عليه وسلم سلم يبارك ودا دو إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعالى من التوسل والنعيب من الرحمة على دك وعند ستي فرع الدعاء والكريم يا الله تبيا مصد مود مصد سوك بعدي انت على الخير انت سري تيك وما يأتي على الخير
آمين
الله من الرحمة كما أرسل مكام الدين المسلم تاني العلم ينسو كو تاني شاور ورنس كو دوك ينسو كو قرتين جتي كو ملك ينسو يا الله سبحانه وتعالى من الرحمة تاني مكام وعند ستي أساس كام الدين المسلم تذبا مقاس يا الله من الرحمة تكين إلي من كان قريبي انت أحمى سيواني الله تشريب بسو آمين آمين انكم بما سيواني الله كار مسلم تيري مسلمين رجل شرنسو آمين Allah muna roƙonka zama lafiya a wannan ƙasa ta mu sai jar da sarrafa kasan musulmi gaba ɗaya.
Amin.
Allah muna roƙonka nan da mana da muke cikin ta Allah ka ba mu abinci mai amfani mai albarka kuma ka ba mu lafiya cikin sa. Allahumma izil islam wal muslimin wa izil shirk wal mushrikin wa dammir a'daka ad-din wa nusr ibadak al muwahhidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi inna Allah la yukhlifu mi'ad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين